DW taba kalashi.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa tare da ku a sabon shirin na taba kalashi. Shiri ne da ke mayar da hankali kan al'adu da addinai da kuma zamantakewa a cikin al'ummomi daban-daban. Latifa Mustafa Ja'far ke ta akala shirin na wannan lokaci.
Taba kalashi ɗan uwa muna kira sai famu garza.
Dalla shirin na wannan lokaci dai yayi nazari ne kan yadda Jamus ke neman ƙwararrun ma'aikata a fannoni daban-daban ido a rufe, sai dai kuma akwai tarin ƙalubale wajen samun takardar izinin shiga ƙasar, wato visa. A wannan lokaci shirin ya tattauna da wasu mata guda uku da suka yi ƙarin haske kan wahalhalun da suka sha ko kuma ake fuskanta kafin a kai ga samun wannan takarda ta visa. Ko da yake Jamus din ta samar da yanayi na musamman ga irin waɗannan ma'aikata da take buƙata a shekarar da ta gabata ta 2024, amma har yanzu kalilan ne ke iya shallake ka'idojin da hukumomi ke gindayawa da mayar da ofisoshin jakadancin Jamus din a ƙasashen Afirka ke wahalar da mutane kafin su samu visar. A ƙarƙashin yarjejeniyar da ya tilasta kasance kai karatun ƙwarewa a wani fanni na tsawon shekaru biyu, ko kuma kana da karatun da ya kai matakin digiri da kuma harshen Jamusanci a matakin farko. Da zarar an cika waɗannan ka'idoji, to mutum na iya neman takardar izinin shiga Jamus, wato visa, ko da kuwa bai samu aikin yi a ƙasar ba. Kada dai in ja ku da nisa, ban haɗa ku da Khadi Kamara ta ƙungiyar kasuwanci tsakanin Afirka da Jamus, wadda ta yi ƙarin haske kan matsalolin da mutum ke fuskanta wajen neman visar, ko da kuwa ya yi ƙoƙarin cika sharuɗan da ta ce ba ko da yaushe ake iya cika su ba.
Ya, das Visum ist das größte Problem.
Batun samun visa shine babbar matsala. Zan iya cewa ƙalubalen na da wahalar tsallakewa. Mu da kanmu mukan samu takardun neman ko za mu iya taimakawa. An fito da visa ta musamman ga masu neman aiki, amma cika ka'idojinta shine wahalar. Da yawan kamfanonin sun yadda da cewa a sauƙaƙa ka'idojin samar da visa domin shiga ƙasar. Sai dai a yanzu ba a la'akari da hakan. Ana mayar da hankali ne akan sharuɗan da gwamnatin Jamus ta gindaya. Misali, iya harshen Jamusanci shine sharaɗi na farko. Hatta ma samun lokacin zuwa domin neman visar ma abu ne mai matuƙar wahala ga ƙasashe kamar Najeriya.
Jami'an gwamnatin Jamus ɗin na buƙatar takardu na asali. A cewar Kamara, wannan ma wasu lokutan abu ne mai wahalar gaske. Ga dai ƙarin haske daga bakinta, musamman kan masu neman takardar izinin shiga Jamus ɗin daga Najeriya.
Takardun da tilasta gabatar da su a Najeriya sun haɗa da shaidar kammala karatun digiri ko wasu takardun shaidar kammala karatu na daban, inda mutum yake da zama da inda ya taɓa zama da wajen aikinsa. Duka waɗannan fa sun bambanta da takardun da ake nema a wasu ƙasashe, kuma akwai wahala ga wasu mutanen wajen samun takardun ma. Ba a nan wahalar ta tsaya ba. Tilas ka samo takardun cika sigar da mahukuntan Jamus za su amince da su. A wasu lokutan, takardun ainihi, wato original, suke buƙata. Ba a koyaushe za a iya samu ba. Sau tare daga nan ake fara samun matsalar. Guda daga cikin manyan matsalolin kenan. Baya ga haka, tilas mutum ya bayar da shaidar cewa zai iya ɗaukar nauyin kansa. A wasu lokutan kuɗin da mutum ke da su ba su kai adadin da ake buƙata ba, saboda haka ba za su wadatar ba.
Wata da aka sake sunanta zuwa Grace Ochieng ta tabbatar da wannan matsalar, inda ta shaidawa DW irin wahalar da ta sha kafin ta samu takardar izinin shiga Jamus ɗin domin yin karatu.
Nan ne matsalar take farawa, wato batun visa. Ina gana shafa watanni biyu kafin na samu visa. Amma ba ma batun visa ne ya fi ban takaici ba. Babban abin haushin shi ne wajen samun damar yin magana da su. Kamar ba sa son yin magana da kai ne, ko kuma ba sa son mutane su tuntuɓe su. Idan aka kira su a waya ba sa ɗauka, idan aka rubuta musu saƙon email ma ba sa amsawa. Kawai tamkar kullum kana cikin fargaba ne na tunanin za su ce maka ko a'a.
Guda daga cikin ka'idojin da kan taimaka wajen samun izinin shiga Jamus ita ce iya harshen Jamusanci. Sai dai ga matashiyar mai shekaru 26 a duniya, Grace, iya Jamusancin da ta yi bai taimaka mata mata ba ba iya jamusanci kadai ba Grace na mamakin yadda ta sha wahala kasancewar tana dauke da takardar tallafin karatu na nazarin dangantakar kasa da kasa da ma tabbacin daukar aiki wanda akan warewa dalibai a jamus da sauran tarin takardu da ake bukata yar kasar Kenya ta kwashe lokaci kafin ta samu takardar izinin shiga jamus din da a cewar ta
You know, it shouldn't be like that.
Bai kamata hakan ta kasance ba, saboda yana matukar shafar fara karatunka. Wasu ma ba sa samun zuwa saboda matsalolin samun visa.
The whole visa process.
Ba dai kira ce kadai ta koka kan wahalhalun da ake sha kafin a samu nasarar shiga Jamus daga kasashen ƙetare musamman na Afirka ba. Ita ma Theresia Trightline da ta samu nasarar shiga Jamus din a shekara ta 2007 a matsayin ɗaliba mai karancin shekaru, ta ce ba abu ne mai sauki ba. A wancan lokacin dai ba wai kawai da ka'idoji ta shafa ma ba har ma da harshen na Jamusanci ga misali idan ta je siyayya tilas sai ta san sunan abin da ta je saya da turancin Ingilishi amma kuma ya sunansa da Jamusanci a cewar ta in har gwamnati na son kawo ƙwararrun ma'aikata daga ƙetare ya kamata a samar da hanyoyin taimakon sababbin ma'aikatan da suka shigo musamman akan harshen na Jamusancin sai dai bayan wannan kalubalen da ta fuskanta a ƙarshe ma'aikaciyar jinyar ta cimma nasara har ma sun bude wajen kula da tsofaffi nasu na kansu
Karamin kamfani ne da mu amma muna da babban buri. Tabbas muna son mu taimaki masu bayar da kulawa ga tsofaffi ba tare da mun ci da goman su ba. Mu a matsayin mu na kungiya muna zuwa Kenya mu sanya ido sosai kafin mu dauki ma'aikatan da za su zo Jamus. Ba wai muna son ci da goman wannan bangare a Jamus bane. Muna son taimakon sa ne a matsayin gadar da ke hada bangarorin biyu. Muna taimakawa wajen magance talauci da rashin aikin yi a Kenya. Kana a lokaci guda kuma muna amfani da ma'aikatan a Jamus magana ce ta riba ga dukkanin bangarorin dake cikin shirin
Ko yaya kuke yi wajen daukar ma'aikata?
Babban abin damuwar shine ka'idojin da ake gindayawa ba a sanar da mutum su yadda ya kamata. Idan wani ya zo a matsayin sabo ta hanyar mu, muna kula da shirye-shiryen zuwan sa da bangaren sajewar al'adu. Muna tabbatar da cewa mutane sun san inda za su je. Sai dai wani abin damuwar shine karancin gidaje. Ga misali zan iya zuwa nan da karfin gwiwata. Amma kuma ina zan zauna? Na san mutane da dama da suka zo Jamus, amma ba su da inda za su zauna. Wannan kenan. Sannan kuma akwai matsalar ka'idojin da suke gindayawa. A yanzu haka muna da mutanen da ya kamata su zo Jamus. Amma mun gaza ka taɓa saboda sharaɗa da ka'idojin da ake gindayawa.
Batun bambancin harshe a Jamus dai yana zaman guda daga cikin kalubale da ƙwararrun ma'aikata ke fuskanta bayan sun isa ƙasar kamar yadda Khada Kamara ta nunar.
Also die Sprachbarriere ist etwas
Batun bambancin harshe wani abu ne da nake son jaddada buƙatar cewar tilas Jamus ta san babbar matsala ce ba Jamus ce kadai ke buƙatar ƙwararrun ma'aikata ba a yanzu ina ga abu ne da ya kamata kowane lokaci a mayar da hankali a kansa yana taka muhimmiyar rawa wasu kasashen ba sa buƙatar sai ka cika wannan ka'idar ko kuma ba tilas bane mutane su cika ka'idar ta bambancin yare a dangane da haka tilas mutane su fi sha'awar zuwa sauran kasashen duniya da ke buƙatar irin wannan ayyuka da suke ya kamata Jamus ta yi wani abu akan haka idan za ku iya tunawa shekara guda da ta wuce ministan kudi na Jamus a wancan lokaci Christian Lindner da ya je jami'ar Ghana ya tambayi ko da wanda ke son yayi aiki a Jamus babu wanda ya daga hannunsa ko daya
Wani batu kuma shine sajewa a Jamus bayan baki sun isa kasar kamar yadda Khada Kamara ke cewa tilas Jamus ta sauya takunta in har tana son cimma nasara a wannan fanni.
A hannu guda ya kamata Jamus ta taimaki kamfanoninta da ke Afirka wajen ilmantar da al'ummar Afirka a fannoni da dama ta yadda za su iya cika sharuɗin da take gindayawa. Tilas a yi nazari kan ka'idojin nan da take sakawa. In kuwa ba haka ba za ta yi ta surutu kan batun shiga ƙasarta ta halastacciyar hanya amma in har ba su rage waɗannan ka'idojin ga kamfanonin ƙasar da ke Afirka ba babu abin da zai sauya.
Sai dai fa duk da wannan tarin kalubale Jamus na buƙatar tsakanin ƙwararrun ma'aikata 288,000 zuwa 400,000 daga ƙasashen ƙetare duk shekara kamar yadda wani rahoto da cibiyar Bertelsmann ta fitar a shekarar da ta gabata ta 2024 ya tabbatar. Cibiyar ta yi amfani da sakamakon kididdigar da cibiyar gudanar da bincike kan daukar ma'aikata ta Jamus IAB ta gudanar. Sai dai fa sharuɗan da Jamus ke gindayawa na hana ƙwararrun ma'aikatan da suka cancanta samun damar zuwa. Masu sauraro da haka ne kuma muke kammala shirin na taɓa kalashe na wannan lokaci. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman ma waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustapha Ja'far ke cewa mu kasance lafiya a dukkanin sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Shirin taɓa kalashe al'adu yake ne.